أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur dake nan Wasatu Abuja don tafsirin Qur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa da taimako na Allah subhanahu wataala za mu ci gaba da karatu yau muna biyu kuma muna darasi na biyu ga watan Ramadan hijira shekara ta 1447 muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Al-Hayyu Al-Qayyum ya mana baiwa da karanta Qur'ani daidai da fassara Qur'ani daidai da kuma aiki da karantawan Qur'ani muna roƙon Allah ta'ala ya yi rahama da gafara da jinkai da yafiya zuwa ga dukkan iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴan uwanmu muna mika kokon bara zuwa ga Allah ya mana baiwa da rayuwa akan hanya madaidaiciya ya dauki rayuwarmu muna cikin halin imani ababe da yawa da suka dame mu a wannan kasa musamman abin da ya shafi tsaro kuncin rayuwa talauci rashin hadin kai muna roƙon Allah ta'ala ya magance mana su harkar tsaro muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen su waɗanda suke ta da ƙayar baya ta bangaren kidnapping ko banditry ko terrorism muna roƙon Allah ya shirye su idan ba za su shiri ba Allah ya sa dukkan bala'in da suka faso Allah ya sa ya kare a kansu Allah ya sa dukkan wutar da suka kunna ya zama su kadai za ta kona sauran bayin Allah da ke neman zaman lafiya Allah ta'ala ya zaunar da su lafiya waɗanda alhakin ke hannunsu jami'an tsaro kuma wajibi a kare kaimi idan muna addu'a kuma dole sai an hana ido bacci an zo da strategies da babu dare babu rana don a kawo karshen abu muna roƙon Allah ta'ala ya tallafa musu akan haka kuncin rayuwa da ake ciki musamman a watan Ramadana muna roƙon Allah ta'ala ya ciyar da kowa da halal wanda yake fama da kuɗin makaranta ko kuɗin asibiti Allah ta'ala ya sauke masa ibadun da muke yi Allah ta'ala muke roƙo Allah ta'ala ya karbe su za mu tashi a darasi na biyu a gabanin nan naga His Excellency Dr. Abdullahi Umar Ganduje Khadimul Islam ko ma'ana fi hadal masjid muna maraba da shi Lale Jabbama Alaseni Danyen Lijam Noi Kude Noi Chomri Noi Piyapita Noi Sumaye to ala wadu barka ala hukku sa'a insha Allah ala sayyidi muna maraba ya samu rakiyar honorable Sha'aban Sharada muna maraba da zuwanku muna aiki da wannan dama kuma mu isar da jaje da zuwa ga 'yan kasuwan jihar Kano, wato kasuwar Singapore, wanda suka samu jarrabawa na gobara. Muna roƙon Allah ta'ala ya canja muku da mafi alkhairi. Muna roƙon Allah ta'ala abinda aka rasa Allah ya kawo shi ninkin baninki. Dalilin wannan jaraba Allah ya ɗaukaka darajar ku duniya da lahira. Muna roƙon Allah ya kankare muku kurakuranku, ya ba ku lada ninkin baninki akan wannan jarabawa. Allah ya sa kuma jarinku ya ƙaru ninkin baninki dalilin wannan jarabawa da. Mai imani bai zama Allah bai jarabe shi ba, kamar yadda yake Bakara aya ta 155 da 156 da 157. Imani yakan sa Allah ya jaraba mutum. Allah ya sa wannan jarabawan dalilin imaninku ne Allah ya jarabe ku. Dukkan wasu 'yan kasuwa ko wani mutum da ke cikin jarabawa da ke jin mu, ko da ba mu samu labarin jarabawansa ba, muna masa fatan alkhairi da irin wannan addu'a din. Na biyu, muna aiki da damar, muna ta'aziyya zuwa ga His Excellency Malam Ibrahim Shekaro, sardaunan Kano, bisa ga rasuwar Elder Brother Sako, Malam Tahiru Shekaro. Muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa, ya ji kansa. Muna isar da ta'aziyya zuwa ga sardaunan Kano da kuma iyalan marigayi da 'yan uwansa na jini da kuma abokanansa da makwabtansa da dukkan wani wanda wannan rasuwa ta taba, da cewa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma abqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma a'azama Allahu ajrana wa ahsana azaana wa ghafara lil mayyitina. Allah ya gafarta masa, ya yafe masa, ya ji kansa. Allah ya sa can yafi nan. Allah ta'ala ya sa ayyukansa na kwarai su bi shi wurare da ya kasa. Allah ta'ala ya yafe masa. Allah ta'ala ya ba mu guzurin tadda su. Na'am, Ibrahim, ya yi
karin tashoshi.
An samu karin tashoshi, tashar mota ko tashar hatsi? Ok, tashoshin yatsa labarai. Jiya mun tsaya a kan na 53, yau zuwa na nawa aka samu? An samu zuwa na 68. Midiya da ke kwabarin wannan sako da muke karantawa daga nan Annur, a yau darasi na biyu an samu ƙari sun kai guda 68. Na 54 shi ne Management of Star Times sun ɗauki nauyi daɗin Kowa TV Star Times Channel 162 da 404 daga 12:45 na rana zuwa 1:45 na rana. Sai na 55 Alfitir Radio FM 91.5 Katsina daga 5:00 na yamma daidai lokacin wannan karatu, wacce ta ɗauki nauyi ta ce Ha Excellency Hajji Yazulai Haddif Koraɗa. Sai na 56 Injiniya Dr. Tukur Hassan Tingili, Managing Director na Katsina State Water Board, ya ɗauki nauyi na Alfitir Radio FM 91.5 Katsina daga 3:00 na rana. Sai na 57 Legend FM 98.7 Radio Daura Katsina, wanda ya ɗauki nauyi shi ne Prince Abdullahi Ibrahim Sarkin Filaye, daga 10:10 na hansi. Sai na 58 Alwalidain Charitable Foundation, Engineer Ibrahim, Engineer Yakubu Musa, wanda ya ɗauki nauyi daga Waserok FM 93.3 Radio Wase Local Government daga 2:00 na rana. Sai Sheikh Ridwan Old Tafo Kumasi Ghana ya ɗauki nauyi na 59.60 Alfa Radio 104.9 Kumasi Ghana, ana yi live, sannan akwai maimaici daga 10:00 na dare. Sai Alhaji Ahmad Adahama ya ɗauki nauyi na 61 shi ne Jalla Radio Kano FM 98.1 daga 10:00 to 12:00 na dare. Sai online social media platforms ya ɗaukar nauyi, akwai na 62 waɗanda ake a shafi na mai suna na zan ce, akwai na 64, a 63 akwai ICIC Annur Mosque Abuja, shi ma live ne. Sai na 64 akwai iMedia TV live streaming ne. Sai kuma na 65 Sunna TV official live streaming page. Sai na 66 Senator Ahmad Wadada Aliyu Sarkin Yakin Kefi ya ɗauki nauyin na Meloni FM 95.9 Kefi Nasarawa State daga 10:11 na hanzi. Sai Dr. Faisal Umar Kaita ya ɗauki nauyin na 67 TM Hausa Online TV Katsina daga 12:00 na rana. Sai Honorable Sha'aban Sharada ya ɗauki nauyin na 68 Kikima Radio and TV 93.7 FM Kano daga 8:00 na dare. dukkan waɗannan Allah ya biya su da gidan aljanna, bukatunsu a wurin Allah, Allah ya biya musu, sharri Allah ya kare, ya ji kan iyayensu da malamansu, zuriyarsu Allah ya musu albarka gaba daya, da mu da ku gaba daya. Na'am, yin akwai tambayoyi masu munasaba sai a yi ko, insha Allah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Sai a rika taƙaita tambayoyin ko.
Malami, tambaya ta farko yake cewa Allah ya ƙara wa malam lafiya da ilimi, kuma ya gafarta wa iyayen malam.
Amin.
Yake cewa malam, ni masoyinka ne daga Adamawa. Malam, ni
ina so, ni ma ina son ka don Allah mutumin Adamawa.
Malam yace yana sana'ar sayar da wayoyi ne, kuma wasu kamfanoni suna turo musu, suna da wani tsari na easy buy, wato a ba wa kwastoma waya ya rinka biya a hankali. Ina son ya shiga wannan tsarin, yana son ya shiga wannan tsarin. To tambayar ita ce, shin hakan ya halatta a musulunci don a ƙara farashi saboda a rinka biya a hankali? Akwai matsala a ciki, wato akwai matsala riba a ciki?
Wato yana nufin ke don wanda suke yin easy buy din kudin yana zama haya, ya dan fitsa da ke nan ba? Akwai fatawa islamiyya, idan yadda ka faɗa daidai ne bisa ga fatawarsu cewa wannan ɗin ba haramun ba ne. A volume na biyu, namba na 331 sun amsa tambaya mai kama da wannan, akan za ka sai abu kuɗi a hannu da sauƙi, idan za ka yi bashi da ƙarin kuɗi, sai suka kawo conditions kaman guda biyu da cewa in an cika su wannan ƙarin bai zama haram ba. Condition na farko shine ya zama daman kun yi agreement akan farashin ne, cewa wannan wayar ana saida ita usually a kasuwa naira 200, amma ni za a bar mun a bashi zan bada 220, sai zama wannan agreement sai aka yi, kuma ni na amince da haka. Suka ce wannan na farko in aka yi bai zama riba ba, saboda yana halatta kadara ɗaya ce mutane biyu su saya da farashi daban-daban. Za ka iya ko Qur'ani nan da kake ga ake fansa, wani zai je ya fanshe shi 2000, wani zai saya 2200, zai fansa 2200. So da haka suka ce in dai an yi agreed price ne, wato determined, defined price, wato farashin an riga an yi determining ɗinsa, ba fluctuating yake over time ba. Condition na farko ya cika. Na biyu, ya zama wanda zai sayar maka ya mallaki abun, baya halatta mutum ya sayar da abun da baya hannunsa. Idan ya zama ya mallaka, shi yake da ownership. Suka ce waɗannan sharuɗa biyu da suka cika iya nuna cewa wannan cinikin bai zama haramun ba, saboda kai ka amince ka saya a pricing ya sayar maka, kuma Qur'ani ya amince da mu yi agreement na price a sayar. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kaga an taradin minkum, suratul nisa aya ta 29. Kaga tunda kun yadda akwai agreement, shikenan kasuwanci ya kullu ya halatta. Kuma wannan ita ce fatawa ta Malikiya, Shafi'iyya, Halafiyya da Hanbaliyya, mafi shahara a wuraren su. Akwai malamai kaɗan da suka saba wa haka, amma bil haqiqa jumhur akan wannan suke. Ana ganin kasuwancin iya kama da kasuwancin da ake a Islamic finance mai suna murabaha. Kaga murabaha ai ana iya samun price din yana zama in zaka biya bashi daban, idan kuma zaka saya a hannu price din daban. Kai ne kaje ka samu bankin musulunci gida ne, in yanzu zaka saya miliyan 5, idan banki zai saya ya baka miliyan 5 da rabi sai ka karba, anan ba riba bane, murabaha ne. Ya halatta a saya a baka a ƙara riba kai ka saya, so wannan bai zama haramu, yana zama halal in an kiyaye. Wallahu ta'ala a'lam.
Malami, tambaya ta biyu yake cewa assalamu alaikum ya shan kuma profesa.
To waye zaga? Waye gaya maka? Ni almajiri ne, ni gardi ne almajiri ko? Almajiri ne wannan. Akwai malaman suna nan, ba mu almajirai ne. Zaton alheri da kamun da addu'a Allah ya karɓa.
Yace Allah ya tagan iyayen malam da na alaramma. Yake cewa malam, menene hukuncin gayyatan abokin aiki wanda ba musulmi ba ko na baki, saboda kullum idan suka haɗu sai ya tarbe shi yaya azumi, daga mai kaunar ka dan Allah Aminu Yusuf babanka azare ka wuce.
To wanda kake roƙo na dan shi Allah, ina roƙon ya soka wannan fatawa. Lajinatu da'ima lil buhuthil ilmiya, wato permanent committee na fatwa da ke Saudi Arabia da ya tara manya-manyan malaman kasar, suna da fahimtar idan an kiyaye wasu sharuɗa halalle gayyatar wanda ba musulmi buɗe baki. Sun yi fatawa din a volume na 12 namba na 254 cewa halal ne. Ka gayyaci wanda yake ba musulmi ba, Krista ko ba Nasare ko ba Yahude ko ma wani irin mutum, zuwa ga buɗe baki gidanka suka ce na farko ya zama ka gayyata ne don nuna masa kyawawan ɗabi'un musulunci. Saboda ya halatta mu yi abu don nuna kyawawan ɗabi'u, shi musulunci yana karantar da zaman lafiya da kyautata mu'amala da taimakekeniya da tausayi da jinkai. Duk inda ka ga ɗabi'a koma bayan wannan to ba musulunci ba ne. In ka ga watsa gaba da ƙiyayya da cin mutunci da kazabi da sharri, wallahi ba musulunci ba ne. Amma musulunci karantarwarsa shi ne mu kyautata mu'amala ga wanda ba musulmi ba don ya gane kyan musulunci. Sun kafa hujja da cewa yana halatta a mu'amalanci wanda ba musulmi ba da kyakkyawar mu'amala, musamman wanda ba sa cutar da ku. Magana da Allah ke cewa me, la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitina, cikin suratul mumtahana ko ayata 8 zai zama nan, ayata 8. Kaga anan Allah yace bai hana ku ku kyautata musu ba. A cikin fadawarsu suka ce ya halatta ma idan wanda ba musulmi ba ya gayyace ka gidansa cin abinci, matukar waɗannan manufofin ne masu kyau tare da kai ya halatta ka je. Har suka ce kaddara ma kofin da ya kawo maka abin sha, asalin kofi ne bai sha giya sai ya ɗaure ya wanke ya sa maka ruwa ka sha, suka ce ya halatta ka sha. Tunda an ɗaure, me yiwa kwanon da ya kawo maka ma kwano ne da yake cin abinci wanda kai addininka bai dace ka ci ba, amma matukar an wanke shi aka sa maka suka ce ya halatta ka ci. Saboda mai duk mai dalili, duka manufar kyautata mai mu'amala. Kyautata mu'amala yana ci shi ne mafi the most effective way da ke sa a gane kyan addinin musulunci. So da haka mu kiyaye waɗannan ƙa'idodi da suna da matukar muhimmanci. Don haka in ka gayyace shi don yana maka magana, ya zo gida ku ci abinci ku yi taɗi, ka nuna masa mu'amala mai kyau, wallahi abu ne mai kyau. Kuma Allah yana iya baka cikakken lada a kan haka. Idan shi ya gayyace ka gidansa ka je ka babu laifi a kan wannan, abu ne mai kyau. Shi addini ba ce wai don an samu saɓanin addini a yi ta gaba da juna, ana zagin juna, ana cin mutuncin juna ba. Fiyayyen halitta a garin Madina ya rayu, a cikin gidansa akwai masu marhidima da ba musulmai ba ne. Waye kai shi addinin, ai duk addinin da shi muke koyi. Ya rayu a garin Madina da Banu Qainuka, Banu Nadir, Banu Qurayza, suna ma cutar da shi, amma duk da haka bai hana ya zauna tare da su lafiya ba. So ala ayyi halin mu riga kyautata mu'amala don a gane kyan addinin mu, wallahu ta'ala a'lam.
Malam mai tambaya ta karshe yake cewa assalamu alaikum malam, na kasance ina yin salatin annabi amma wani lokaci na kan shige duniyar tunani, wato duk da kasancewar bakina yana yin salatin, ya matsayin ladana ladan wannan salatin a wajena?
Wato da baki yake zuciyarsa ba ta yake dango,
yana yi da baki amma zuciyarsa tana tunanin duniya.
Okay, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayh a cikin littafinsa na Al-Wabil Sayyib shafi na 120 yace wannan salati ko zikirin da kai yayi kana da lada, sai dai ba shine zikiri darajar farko ba, ba shine daraja ta biyu ba, shi daraja ta uku ne. Yace dukkan ambaton Allah da zaka yi a duniya in kana so ka samu cikakken lada 100 bisa 100, yace na farko ka yi shi da zuciyarka da harshenka. Da harshenka kana zaune kana astaghfirullah 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ka rika yi zuciya da me da harshe duka biyu ya zama suna yi. Yace na farko shine cikakken ambaton Allah, sai daraja na biyu shine wanda kake yi da zuciyarka amma bakinka baya bi, yace shine daraja na biyu. Sai daraja ta uku shine wanda baki yake yi amma zuciyar takan dan gafala, tana dan tafiya yawo, ta tafi kasuwa kaza, ta tafi kantin kwari, ta tafi kasuwar Buse, ta je kasuwar Fanfo a Fantami, ta fito ta je kauyen Mambila, ta tafi kasuwar Gwallaga, ta zo ta tafi kasuwar Jeka da Fare, ta tafi kasuwar yan waya ko. So kana tai kana ta buga kasuwanci, bakin yana yi amma zuciyar tana yawo, sai ya ce shi ma ya yi amma shi ne daraja ta uku. alayi halin wanda ake so mu rika ambaton Allah da bakin mu da zuciyar mu, in bai yi ba mu zo ta biyu zuciyar ta rika yi, in bai yi ba da a zauna a yi ta amma to ga ra'ayi na ukun da bakin ya rika yi ko da zuciyar ba ta iya bin wannan, saboda yawan ambaton Allah babbar ibada ne. Ga hadisi a cikin sunan na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alayh, annabi tsira da abinci sabbata a gare shi wanda tijo ya zo ya same shi yace inna shara'il islam kad kathrat alayya fa awsini, shari'o'in musulunci karantarwar sun mun yawa manzon Allah, ka karantar da ni dan wani easy way da zan rika bi, abu mai sauki da zan rika tara lada. Sai ya ce marmai la yazalu lisanuka radiban bi zikrillah, karka yadda ka bar harshen ka ya bushe daga ambaton Allah. Wannan hadisin iya Tirmidhi, hadisi na 3375. Karka yadda ka bar harshen ka ya bushe daga ambaton Allah. Kaga tunda harshe yana tsayi bai tsaya ba, ba dare babu rana, ai dole wani lokaci zuciya da yawo. So masu yawan ambaton Allah ana dan samun on and off, amma dai matukar ana samun lada. Kuma yadda ka faɗa, akwai wasu al'amura da zan mana wasiya da su, wallahi al'azim, idan ka rike su ko baka roki Allah akan bukatar ka ba, sunna ce ta Allah, Allah zai biya maka. Kaga na farko mutumin da ke yawan salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko bai daga hannu ya ce ya Allah buɗa min a kasuwanci da ba, Allah ka sa na samu aiki, ya Allah ka bani kaza, wallahi ko bai ban yi shagaltu da yawan salati Allah yana amsa ba sa, shi Allah zai biya maka. Da littafin Jalalul Afham fi fadlis salati wa salami ala khairil anam, am kaitan salati ga fiyayyen halitta, ko baka faɗi damuwarka ba Allah ta'ala yana riskan zuciyarka ya biya maka. Na biyu yawan istighfari, astaghfirullah ko astaghfirullah wa atubu ilai, astaghfirullah wa atubu ilai, mai yawan istighfari ko bai faɗi damuwarsa ba Allah yana biya masa damuwarsa. Duk yadda kake cikin kacaniya, kar a same ka da wasa da astaghfirullah, astaghfirullah, musamman a ƙarshen dare. Mu rika yawan dagewa, uku na dare, hudu na dare, zuwa biyar na dare, a same ka da yawan istighfari. Masu istighfari ko ba su faɗi damuwarsu ba, Allah yana riskan bukatunsu ya biya musu, har ma a biya musu damuwar da suke da ita wanda ba su san akwai ta ba, amma Allah ya san akwai da sai ya biya musu. Na uku yawan karatun Qur'ani, yawan karanta Qur'ani babu dare babu rana. A buɗe Qur'ani a karanta daga cikin kirji, a kunna karatun Qur'ani ana ji. Masu yin wannan al'amari manyan mutane ne a wurin Allah. Waɗannan harkoki guda uku, duk yadda muka shiga kacaniyar duniya, kar mu manta da su. Bahaushe ya ce ana bikin duniya akan na kiyama, to wannan bikin kiyamin da duniyan ne ma duka, saboda Allah zai biya maka damuwoyin lahira da na duniya nan. Allah shi samu wani lafiya. Ina gani tambayoyin ko ba su saba ya isaka, sai mu shiga zuwa ga karatu a ramba. Ina za mu tashi in ka gane wurin? Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Latubluwanna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna min alladhina utul kitaba قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه الناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.
جزاكم الله خيرا. Allah yace la tubulawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi al-umur. Suratu Ali Imran aya ta 186. Allah yace la tubulawunna, wallahi za a jarrabe ku, fi amwalikum a cikin dukiyoyinku, wa anfusikum da a cikin kawunanku lafiyarku ko mutuncinku, wa la tasma'unna, wallahi za ku yi ta ji, min alladhina daga waɗanda utul kitaba aka ba su littafi, min qablikum gabanninku, wa min alladhina ashraku da wanda suke mushrikai ko suka yi shirka, azan cutarwa kafira mai yawa, wa in tasbiru in kun yi haƙuri, wa tattaku kuka yi takawa cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah, fa inna zalika lalle wannan min azmil umur iya daga cikin manyan ayyuka da zai sa Allah ya ɗaukaka darajar ku a duniya da lahira. Latubulawunna, wannan tubulawunna kasami nawa ne a ciki? Guda biyu, wanne da wanne? Da lamun kasam da wanne? Da nunu taukid. Na'am?
Asakila.
Asakila. Sannan to ni zan ce kasami uku ne. Saboda akwai muqaddar. Asalin shi ne wallahi la tubulawunna ne. To kasamin ma uku ne. In ka zo aka ce wadin sai ka kira me? Wallahi sai ka kaddara ismul jalala. Kaga ga wawul kasam ga ismul jalala muqaddar. La tubulawunna sai ka samu lamul qasam kuma sai ka samu nunu taukid. To jama'a, ko sarkin garinku ne kai, ko hakimin, ko dagacin ƙauyenku zai magana yace wallahi tallahi billahi, ai ya dace a masa kara a saurare shi. Dan babu dalili sarkin ka sai ya maka rantsuwa. To anan fa ba sarki bane, shi sarkin sarakuna ne, Allah subhanahu wataala. Duk inda kaga wani sarki da muke girmamawa, to shi ma a wurin Allah talaka ne, Allah shi ne sarkin gaba daya. Duk wani shugaba a duniya da ake mutunta shi, wallahi a wurin Allah talaka ne shi, shi din shi ne sarkin gaba daya. Ba wanda zai je gaban sa ya daga kai. Duk yadda kake gab, za mu ga su arama muna arama arama, Allah ya taimake ka, kan je gaba ga Allah ba wannan magana, arama ma talaka ne. Bare mu kuma gardawa wa yake tamu a duniya ne, za a ce honorable wane, his excellency wane, distinguished wanda yake, naga senator ya shigo, kuma senator sahabi naga ya shigo, muna maramura kai distinguished senator wane a duniya, duka muna mutunta juna, doctor wane, professor wane, liman wane, law barista wane, engineer wane, sheikh wane, doctor wane, amma muka je gaba ga Allah kowa iya risna kansa ne, shi ma talaka ne, shi ma talaka ne a wurin Allah. So anan Allah da kansa ya mana rantsuwa uku, yace wallahi na rantse da izzata da buwayata, tallahi billahi tilas, tubulawunna za a jarrabe ku. Shi addinin musulunci ba ka yin sa Allah bai jarrabe ka ba. A nan sai ya ba da jarrabawa guda biyu, sai ya ce fi amwalikum, a dukiyoyinku, a dukiyarku Allah zai jarrabe ku. Wato jarraba a dukiya, yanzu abin da ya faru da 'yan kasuwar Singa, kuma kowace kasuwa da jarraba ya faru ya shiga cikin me, la tubulawunna fi amwalikum, wallahi za mu jarrabe ku a kasuwarku, a dukiyoyinku. Shi yasa duk wanda ya saba kasuwa ya san wata ran za a ci riba, amma wata ran za a faɗi. Shi yasa 'yan boko da yawa ba su iya kasuwa ba. Shi ɗan boko da ya saba aikin albashi kullum, idan ana mar bayani riba ana samun 10%, wata ran za a samu 70%, ga ce alhamdulillah. To ai akwai return mai kyau. Daga ka matsa gaba sai ka ce, amma wata ran ana faduwa sai ce okay, to bari a bari zan yi shawari da hajiya. Saboda shi duk yana so ya zama kullum aluja a sama. Saboda dan boko ne kadai zai yajin aiki, kuma sai an biya shi kudin yajin aiki. Ina dan kasuwa wannan ne sai shi. Dan kasuwa zai tashi daga kasuwa ya je Kano ya saro kaya, ya je China ya kawo, zai ci riba sau 10. Wallahi wata ran ya je ya dawo sai jarin ma a rasa kashi 80 cikin 100. Wani kayan a hanya masu ya lalace gaba ɗaya bai da ba, kuma haka zai ƙara tsunduma kasuwar ya ci gaba da yi. sai al-kafura anan al-imani ne sai al-imani sai kuma kuma ya ci gaba dai kuma bayan shekara da ya mamanta da me ya faru amma shi dan boko ya je aikin a biya shi bai samu zuwa ba a biya shi bai da lafiya ana biya sa yayin yajin aiki ana sanar din ya koma sai ya ce sai an biya kuma ana tsoron sa dole a biya shi in ya gama aikin ma a biya shi wani ma idan ya gama aikin da albashin sa yake tafiya 100 bisa 100 in kira sunayen su an faɗa wa baki na aleku in ma mai appointment ne sai a ce akwai severance package dan kasuwa duk bai san wannan ba shi komai zai buga ne kawai yayi tokar ga Allah ya shiga to yasa jarrabawa a dukiya is inevitable kuma jarrabawa fa a dukiyar mu kiyaye akwai jarrabawa fa ta alheri akwai da shari shi Allah idan ya kara maka riba kana da jarin miliyan 1 a shekara da ya dawo miliyan 50 jarrabawa ne in kana da miliyan 50 a shekara da ya dawo jarin miliyan 1 jarrabawa ne shi bayarwan a dukiyar jarrabawa ne a hana kan ma menene jarrabawan ne har ma zaka ba mu kun misali
kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون
الله يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة أتكلم سورة الأنبياء آية 35 ونبلوكم منا جربا كسيتي بالشر ده شر والخير ده الخير سيتي بك جربا وليكم فتنة ندق قريش سوء كائنا جربا أدوكيا منك لن رشكي da tauyewa a batsayin jarrabawa to samun ma jarrabawa ne dalili shine mafiya yawa an fi samun talaka da bin Allah akan mai kudi kuma an fi samun talaka da taimako akan mai kudi yau idan kana da naira 10,000 cikin sauki kana iya daukan 5,000 kai taimako da ita amma mai miliyan 10 ya bada miliyan 5 akwai babbar magana me dalili saboda abun na karuwa rowa tana raguwa a rowa tana karuwa kudin na karuwa rowa tana mai wallahi akwai wanda idan zai cire zakka in ya buga sai kansa ya tsara 1/40 ne fa dai cikin 40 kuma ya manta Allah da ya ba su duka tunanin kai kai abun fa da wahala to idan da Allah ya kwace fa duka ya hana ka meme wahala a zakka a baka a ce ka cire dai cikin 40 ka cire 2.5% shine matsala saboda me amma fa mai miliyan 1 ya cire zakka cikin sauki bai cire amma mai miliyan 100 sai ya kara dubawa to yasa jarrabawa ne kuma Allah yana baka ruwan ka tana karuwa kuma fitina ce da bala'i duk wanda ma madauke shi a jarrabawa wani lokaci jarrabawan da ke cikin dukiya yafi jarrabawan da ke cikin talauci kuma an fi a ce an fi yin nasara a rayuwa da kunci fiye da wadata ke sa ko juriyar karatu ɗaɗin talaka sun fi yaɗin masu kuɗi maraya ya tashi ba ko ba a cikin wahala ya fi zama me ya fi zama mutum ya tashi ya nema fiye da wanda ya gada a wurin babansa in ka tashi ga gidanku akwai komai in ba a yi za ba wannan shi ne tarkon lalacewanka gaba ɗaya to bai za ka wahala a tashi amma wanda ya tashi ya ga babu dole ya tashi ya je ya nemo shi yasa jarrabawa a dukiya a bayarwan jarraba ne ana jarrabawa ne kuma wa fi anfusikum da akawunanku la tubulawna fi amwalikum wa anfusikum akawunanku ma jarrabawa ne Allah ya maka lafiya kaman jakin sayarwa jarrabawa ne dan wani da lafiyar yake sabon Allah yanzu wani yana nan lafiyayye kaman jakin sayarwa amma wallahi baya azumi ba zai ba wani kuma iya nan ba lafiyar an yi ajiye ce haba azumin nan ne ba zan iya ajiyewa ba ayi ayyace shi ba zai iya ba saboda mai imanin ya shiga zuciya marar lafiya na azumi mai lafiya yana sabon Allah yake bin Allah wani bai da lafiya za a dauke shi a wheelchair a kai shi sallan juma'a wani da lafiya sa zai dauki kudinsa ya je gidan sabon Allah ya biya ya shiga dan ya sami Allah so yadda jinya take jarrabawa to lafiyar ma fa jarrabawa ne ai duk inda kaga an taru ana sabon Allah masu lafiya ne a wurin ba marasa lafiya ba marasa lafiya wasu na asibiti wasu na gida a kwance lafiyayyun ke sabon Allah in ka je gidan giya lafiyayyu ne gidan karuwai lafiyayyu ne inda ake luwaɗi lafiyayyu ne in kaga an tara hanya ana kidnafin ko banditry wallahi lafiyayyu ne in kaga dan ta'adda a terrorism lafiyayye ne mara lafiya bai isa ba kaga da lafiyar sun jefa kansu a cikin halaka so wannan ma jarrabawa ne so mu daina kallon jarrabawa a negativity kadai abinda aka bamu ma an jarrabe mu yadda muka taru anan mu ambaci Allah yanzu suna taru a wani wuri sabi Allah don haka latubula wanna fi amwalikum wa anfusikum wannan biyun da ya kira dukiyoyinku da kuma kawunan ku misalai ne amma jarrabawan Allah suna iya fin haka anan an kira mana manya ne arama za kai ba mu wasu misalai na jarrabawa
wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ
جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا wannan bakara aya ta 155 da 56 da 57 Allah yace anan ya kara mana nau'in jaraba kaman guda hudun yayi waye kai biyar sai yace wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wallahi tallahi billahi za mu jarabe ku da wani abu na tsoro wal ju' da yunwa kaga anan karin tsoro da yunwa wato insecurity shi yake kawo tsoro a duk duniya babu jarrabawan da yake wa al'umma kamar abu guda biyu shine rashin aminci da talauci da yunwa sun fi kowace jarrabawa kuma har ga Allah so da irin jarrabawan da Allah ya mana a arewacin Najeriya a yanzu shine da babban ribar mu a northern Najeriya shine aminci shekara 40 da suka wuce 45 duk wanda yayi a lokacin har ma kasa da haka ya san zaka tashi daga kowane gari kaje kowane gari a dare ba abin da ya dame ka muna kwanan kofar gida muna matasa ku yi shimfiɗi a kofar gida ku yi tabbaci sai an kira asuba a tashi a shiga gida anan gurin akwai wanda ya kwanan waje kai ma dan karami kai zo to a yau wa da gari ne ake kwanan waje ba ka ce babu ba amma yayi karanci na biyu da ba mu da yunwa yanzu Allah ya kan jarraba mu da shi yunwa da babu ita misali za ka zo kofar gidanku ka samu da kijo ya yi ice a jeji ya zo ya yadda zango yana hutawa in ka je ka ga yakin nan ka sai da ce ga tuwo kai masa ba wanda ya san rowar abincin za a dafa ana ajiye mara-mara ana tsammanin baki za su zo yanzu sai ka je gidan ɗan uwanka ba sai an yi shaidun cin abinci don kada a kawo ka ci kuma abun takaici magabatan mu ba su da ulsa mu ga tsabar yunwa ga tsabar rowa ga yunwa ga cutar ulsa sai ga mutum cikin sa kaman an dora kwariya amma wallahi da ulsa yake fama kada ku tace ina cikin cikin nan ta ina akai wannan abu ya faru gashi fa kwariya kaji ga kaje gadi an ce ya rage fat a jikin sa ya rage cin abinci kuma ga ulsa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi yasa tsoro da yunwa Qur'ani ya bayyana mana a ayoyi da yawa ba lokacin kawo su sune mafi jarrabawa da Allah yake wa society tsoro da yunwa ya zama babu aminci da Allah duba irin jihar mu ta Zamfara duba Katsina duba Kaduna duba wani bangaren North East kusan waɗannan garuruwa wasu garin sama da shekara 30 ba su samu cikakken aminci ba wasu shekara 20 da yan kai wasu shekara 20 wasu shekara 15 ko abin da ya kamata ga mu da muke daga North East in ka koma shekara 10 baya ko mu ce shekara maybe 17 baya akwai lokacin da sallar jami'a ba a fita insha da asuba ko ma a gida yake ba a ma iya fita masallacin masallaci ya zama kufayi sallar in za a yi sai an zo an yi layi ana tacin mutane ana sa na'ura ta wannan kake shiga masallaci sai ayi dogon layi awa biyu ake ana sakarin mai shiga sallah wannan yanzu Allah ya kawo mana sauki mun gode masa muna roƙon Allah ya ƙara mana sauki Allah ya ƙara mana sauki kuma iyaye a tashi a kula da tarbiyya masu laifin nan da yawa iyayensu suna rayuwa da mu a cikin garuruwa lalacewar tarbiyya ta sa ɗansa ya koma ɗan ta'adda ko bandit ko kidnapper duk wanda ɗansa ya lalace ya dace tambayi kansa shin akwai kasa wasa ko babu mu yi kokari mu gyara bangaren mu, mu yi kokari mu yi wa kanmu wa'azi. Allah ba zai turo mala'iku su gyara mana garuruwa ba, mu za mu gyara wa kanmu. So mu tashi tsayuwar daka, mu tabbatar amincin da muke da shi Allah ya dawo mana. Daga ciki akwai kyautata alaka tsakaninmu da Allah, wannan yana taimakawa wajen magance mana matsaloli. Allah shi samu wanye lafiya. Za ka ga bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i, sai ce wa naqsin min al-amwali, kaga dukiya wal anfusi da rayuka, waɗannan biyu suka kira a gaba, sai ce wa samarat ko da yayi tatuwa. Kaga in ka kirga biyar tauyewa yayi tatuwa da ciki, wato ba wai gonarka ta kone ake nufi anan kadai ba, tare da cewa shi ba ya shiga ciki. Abin da yake nufi jarabawan amfanin gona shine Allah yana iya cire albarkar amfanin gonar. Yanzu akwai time da magabatan mu sau biyu ake cin abinci, kawai bil ghadati wal ashi ne, amma yanzu muna iya cin sau uku ko sau hudu. Sai ka ci abinci bayan awa ɗaya ko biyu, sai ka ji cikinka kamar an yi gobara, babu komai, saboda Allah ya kwashe albarkar abincin. Shi kansa abincin albarka sa ana iya baka, sai a cire albarkar tasa. In ba albarka ba, sai ai aka yi miloniya da ke cin abinci sau hudu ko sau biyar ya kamu da cutar olsa da ke da alaka da dropping din HCL akan intestine dinsa, kuma ya samu intestine din empty. Ai ka san jarrabawa ce. So kula ga wannan bin Allah yana cikin abin da ke dawo da aminci, yake dawo da koshi da wadata da zaman lafiya. Wannan kuma bai hana waɗanda al'amana ke hannunsu shuwagabanni a tunatar da su dole su kara kaimi, saboda in an yi wa'azi wa talaka, shi ma mai mulki dole ya kiyaye amanar da Allah ya bashi. Don constitution na Najeriya ya bayyana responsibility shugaba, the primary responsibility of government is the security and welfare of its people, kamar yadda yake section 14 subsection 2 article B. So da haka duk shugaba da yake da executive power, mafi girman nauyin da Allah ya dora masa shine aminci da walwalan talakawan da ke karkashinsa. Duk wani haƙƙi bayan wannan ne constitutionally, a tabbatar talaka ya samu aminci. Na biyu kuma ya koshi, shi yasa human development, human empowerment, babu asara ko nawa aka kashe don talaka ya zama mutum mai cin gashin kansa, ko ya ƴaƴan mu sana'a, biya musu kuɗin makaranta, ba su jarin kasuwanci. Wallahi ya fi komai muhimmanci wajen development na al'umma, society ya zama ya rayu da kansa. Reviving industries, don a samar da ayyukan yi muhimmin abu ne. Mu tabbatar kamfanoni an farfado da su. Kamfanonin da ke Northern Nigeria shekara 30-40 sun fi ne yanzu yawa. Yanzu an bar mu mafiya yawa, an kaga an ce kamfani uku ne: na farko yin pure water, na biyu yin biredi, na uku rice mill. Amma da Northern Nigeria yaji ana iya yin kowane iri, kere-kere ana yin su, ba a mana importing kofa ko window, mu muke yi wa kanmu. Ko me kake bukata da akwai, but yau kuma mun zama consumers. Window da kofa sai an je an kawo ta daga China ko an kawo ta daga Turkiya, ko muna zaune muna fama da unemployment da unemployability, muna zaune akan kudin ba za mu yi tashi mu yi thinking out of the box, mu yi solving abin da ya dame mu ba. Mun zama consumers, ba mu iya producing komai. Ta yaya za a ci gaba da haka a duniya? Ta yaya za a magance matsalar rashin aikin yi? Ba zai yiwu ba. So dole sai mun canja tunani. Allah shi samu wanye lafiya. ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن كثيرا. الله يتي ولا تسمعن والله ذاكو يتجي انما يقال من رنسوا daga wadanda aka ba su littafi al-yahudu wan nasara min qablikum gabaninku wa min alladhina ashraku da wadanda kuma asali suka yi wa Allah shirka ba su bautan Allah shi kadai sai sun matarayya. Allah yace za ku ji azan cutarwa kafira mai yawan gaske. Wannan tun a zamanin sahabbai, sahabbai sun ji cutarwa da yawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam an cutar da shi da yawa, an bakanta shi, an ƙaryatar da shi, an tozarta shi. A wasu wurare Allah ma ya ba shi haƙuri, wani wuri Allah ya ƙaryata wanda suka cutar da shi da baka banta su arama ba. Mun misali ko da kwadi a Qur'ani.
ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين.
جزاكم الله خيرا. وأنا ذي ذمت في سورة الأنعام آية 33-34 قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون. Allah ya rada shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace hakika muna sani abinda suke gaya maka annabi yana bata maka rai saboda me saboda ahlul kitabi wal mushrikuna wal munafiqun kullun abinda suke kome annabi ya fada sai su ce kariya yake wata ran ya fada su ce shi mawaki ne wata ran su ce boka ne wata ran su ce matsafi ne duk kalmar batanci a duniya babu wanda ba a dingina wa annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam. Allah yace fa innahum la yukadhibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhaduna, sai dai azzalumai da ayoyin Allah suke jayayya. Yace walaqad kudhiba rusulun min qablika fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna. Allah yace hakika an qaryata annabawa da suka rigaye ka, babu annabin da Allah ya turo face an samu wani a zamanin sa ya kalli idan sa yace kai makaryaci ne annabawan da Allah ya turo. Shi yasa idan kana karantar da addini aka ce maka mahaukaci, kai ka san ba mahaukaci bane, kada ya dame ka, an gaya wa annabi. In an ce mawaki, an gaya wa annabi. In an ce ba makaryaci, an gaya wa annabi. Amma me Allah yace walaqad kudhiba rusulun min qablika amma fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna. Suka yi hakuri akan ƙaryatawa, aka cutar da su, suka yi hakuri har nasara ta zo gare mu, nasara mu ta je zuwa gare su. Don haka wajibi ne a duk abin da kake na al'umma, don an tozarta ka ko an zage ka ko an ƙaryata ka ko an kira ka mahaukaci, in ka san ba haka kake ba, wannan kare sa ka ja da baya, ka ƙara kutsawa a cikin aikin alheri. Dan wanda suka fi ka alkhairi, annabawa da manzanni, an musu irin wannan batancin, sun yi hakuri, sun yi nasara, kai ma in kai hakuri za ka yi nasara. Mafhum? Tayyib. Don haka wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira. Za ku yi ta jin cutarwa, wata ran cutarwa za a muku a cikin kabilarku. Duba yadda aka saka wasu kabilu a Najeriya da cutarwa, kawai akwai wanda ya zaɓi kabilarsa ce saboda cutarwa. Wata kabilar, in ɗan kabilar ya yi laifi, ba mai kiran kabilarsa a laifinsa, amma ɗan wata kabila idan ya yi da gangan sai an jingina sunan kabilar. Wani lokaci ma ba ɗan kabilar ya yi ba, kabilar ake so a yi kansilin da baki ɗayanta. Akwai wanda suke aqidar Boko Haram, akwai wanda ya taba jingina sunan su a cikin aqidar su ko sunan kabilar su? Akwai IPOP, akwai wanda ya jingina kabilar su a sunan su? Akwai Afenefere, akwai wanda ya jingina kabilar su a sunan su? Misali nake bayarwa, me yasa idan wani ake zargin ba Fulatani ne ya laifi sai an jingina sunan su a cikin kabilar su? Me yasa waɗancan ba a jingina ba? Saboda manufa ce ta cutar da wata kabila. Shi ne manufar. In ba haka ba, a kowace kabila a Najeriya akwai mutanen kirki, akwai mutanen banza. Babu wata kabila ɗaya da ke da monopoli na mutanen kware. Babu wata kabila ɗaya da ke da monopoli na mutanen banza. A kowace kabila akwai na kware, akwai na banza. Babu wata kabila da babu wannan a ciki. Shi yasa Allah ya ce wala tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adhan kathira. A cutar da ku a kabila, a cutar da wasu kabilu akan wasu, kuma har ga Allah daga wanda ake cutarwa in ya mure ma ana cutar da su. Mafiya yawa mu kuma ƴan arewa akwai mummunan zato da ake musu a cikin iyamurai, akwai na kware, akwai na banza. Abinda addini ke karantar da mu, kar ya rika zama muna kansilin wata kabila, ba daidai bane addini. Dukkan kabila akwai na kware, akwai na banza. Ko da fa na ɗaya ne a cikin ɗari na kware, to ya dace wannan kwaya ɗayan mu masa kara, mu aibata masu laifin ba kabilar ba, mu aibata bandit iya da kyau, mu yi wa'azi kan kidnappers iya da kyau, mu aibata terrorist iya da kyau, mu aibata duk wani abun da ake, amma ba daidai bane a tacin kabila ko a dokar kasa ba daidai bane. to wannan kuma ya excelling yanzu haka ake yi wa musulunci duk inda ka zaga yanzu a duniya a zamanin sahabbai da baki ake da wake to yanzu kuma media ne ka je online ka ga abin da ake a Twitter wanda muke cewa X a yanzu ka ga yadda ake councilin musulunci musamman a wasu kasashe akwai bincike da Islamic Council of Victoria suka yi a Australia can Australia inda Bahaushe ke cewa bangon duniya Australia da New Zealand su ne kasashen ƙarshe a duniya binciken da suka yi suka samu 85-86% na duk abin da ake yi na Islamophobia aibata musulmai yi musu kare dai zagin manzon Allah tozar kashi yana fitowa daga kasashe uku ne India Amurka Burtaniya a ciki India kadai ta dauki 55% wallahi wani lokacin kaga yadda ake yi a kiwa musulmai adalci abin sai ya baka tausayi shi yasa wajibi ne musulmai a yanzu a Northern Nigeria dole da al'ummar ma arewa gaba daya sai fa mun ba wa media muhimmanci saboda ana canja narratives yau media tana mai da ƙarya gaskiya ta mai da gaskiya ƙarya a Nigeria an ka dauki media guda 10 kwaya na tarko a television kwaya ɗaya ne nan gwamnati shine NTA guda 9 dukkanin su na kudanci ne babu guda daya arewa muna da media dewa arewa amma dukkan local television and radio station ne kuma da Hausa suke muna bukatar media da za ta faɗi gaskiya da harshen turanci duniya ta san me yake faruwa wanda za ka iya kallon ta ko ina kake a duniya amma sai muna bude television babu laifin mu bude television da yake cover state amma matsalar mu idan ma muka bude sai mu kare ne wajen cin kafar juna wane yana sukan wane wane ya kafurta wane wane ya shirkantar da wane sai mu yi ta gaba ta addini gabar siyasa gabar bangaranci hatta wanda muke da shin ba ma promoting wai me matsalan arewa yaya za mu magance tsaro yaya za mu magance harkar ilimi sana'o'i rashin aikin yi yaya za mu dawo da kamfanoni wallahi ba shi ake ba in ka ga program da ya fice to ana zuwa ne a ci mutuncin juna to shine kowa yake targeting ya ci amma in ka budawa dai akan farfado da masana'antu wani ma bai san ana yin sa ba ta yaya za mu ci gaba da haka ina wace al'umma ta taba nasara da irin wannan rashin hankali irin namu ina ka taba haka duniya muna manta da manyan kalubale muna dawowa kan yan kanana ana cikin babbar matsala sai a yi ta musu akan wance ta yi aure a bikinta an kashe kaza wani ya aure bikin su an kashe kaza har wanka da bikinsa da bikinta shine matsalar ta dame mu yanzu a duniya in ka duba major media stations guda 10 kwaya ɗaya ce da ke da alaka da kasa ta musulmai ta ce kasa ta aljazira in na ce mu yi midiya ba ina nufin mu yi wasu karya ba ne a'a mu addini mu bai yadda mu yi karya ba bai yadda mu yi wasu batanci ba bai yadda mu wasu sharri ba abinda aka ce mu yi mu faɗi gaskiya mu kuma kare wanda aka zalunce shi wanda aka zalunta ko musulmi ne ko ba musulmi ba wanda yake di oppressed dole mu bi masa kajinsa mu ba shi bakin magana mu addini mu ba a haɗa baki wai dan a cuci wanda ba musu ba mu yadda da haka ba sai dai a faɗi gaskiya tsantsanta in an canja narrative mu faɗi abin da yake na gaskiya shi addinin musulunci dan adalci ne in ka je Harvard University a faculty of law an rubuta ayar Qur'ani suratul nisa ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamina bil qisti shuhada lillah walau ala anfusikum aw lil walidaini wal aqrabin suratul nisa aya ta 35 wannan faculty suka ce wannan shine asalin the highest level na expression na justice da Allah yake ku yi adalci ko da adalci akan kanku ne ko iyayenku ne ko ƴan uwanku ne duk duniya babu wannan adalcin ba a musulunci ba so haka dan mun ce ai media ba ana nufin ai wasu ƙarya ba a'a amma kar mu yadda a maida mai laifi mara laifi mara laifi ya koma mai laifi ba daidai ba ne rashin media ya kwarar da mu yanzu a duniya an ka dauka BBC World suna service yanzu in ka dauka kusan 24 hours suna da coverage na akalla mutum miliyan 320 da ke jin su live every day Al Jazeera yanzu suka danyi breaking suka zama suna da 310 a duniya followed by CNN International zuwa kuma na hudu Reuters na biyar ainihin Associated Press zuwa ga na shida Sky News zuwa ga na bakwai abin da ya shafi Deutsche Welle zuwa na takwas France 24 zuwa na haka duk idan ka bi su za ka ga in banda Aljazeera babu wata ƙasa da ta saura ma take kokarin ba wa masu rauni muryar magana sai su sau da dama ba ka gani su ne kawai suka dan daure suke kokari ka duba irin kisan gilla da aka yi musulmai da kristoci a Palestine tun 2022 ake to date wannan sabon nake magana ba wai a history ba aka yi documenting genocide ko kace holocaust da a tarihin duniya ba taɓa yin irin sa ba live ake nuna ana eliminating entire generation a ƙasa duniya tana kallo inda babu su ba za ma mu san me yake faruwa ga ainihin masu rauni musulmai da kristoci a Palestine ba ba za ma mu sani ba dalilin su aka sani baya ga wannan akwai bincike da ya shafi wannan duka yana da alaka da media ko yau nawa ga wata 19 ga wata 15 ga wata akwai babban mutum a Amurka da yake congressman ne ba zan kira sunansa ba saboda Qur'ani bai cika kiran sunan mai laifi ba dan mai yiwa ga bai tuba sai dai sunansa yana farawa da R ne sunan babansa na farawa da F wato ainihin surname dinsa wani rubutu ya nuna na tsabar kiyaya ga musulunci a Twitter cewa yayi when they force us to choose the choice between dogs and Muslims is not difficult haka ya posti da Allah akwai wani abin da ya kama da wannan na cin mutunci kaga mu ba shine matsayar mu ba in a matsaya ce ta musulmai a demokradiyya kana iya zaben wanda ba musulmi ba da zai iya maka adalci da rikon amana da iya shugabanci akan musulmin da bai iya ba saboda bai dalili adalci ake bukata fiye da kowane irin abu so duka waɗannan hata suke ta faruwa yanzu a duniya everyday abin da ke faruwa kenan yanzu akwai research da aka yi 2 years ago da ke bayyana dukkan attack da hate speeches da ake a duniya 55.6% akan musulunci yake karewa da musulmai tare da cewa official addinai a duniya sun kai guda a yanzu da muke magana sun fi 4,000 kuma addini ɗaya da mabiyansa su ake yi wa wannan munanan maganganu 55 cikin 1.6 cikin 100 a duniya wanda yake bayyana mana ni a yanzu idan ka bar ni gina wuraren ibadu yana da muhimmanci a nodan Najeriya amma garuruwa da ba su da shi da sabuntawa amma wajibi ne yan jaridunmu da suke tsofi gogaggu da masu kudinmu wallahi sai sun zo sun samar da media station da suke national da international ba kuma da harshen Hausa mu ta zagi juna ba su zama da harshen Turanci ko da Faransanci ko da wani yare da duniya za ta ji wannan ba wai mustahabi bane a yanzu wajibi ne a wurina da yawaita wuraren ibadu da babu bukatar sa na competition gara mu fesin wannan ya fi maslaha akan wancan ya fi muhimmanci saboda kowane zamani yakan zo da kalubale irin nasa dole mu duba kalubalen zamanin mu fuskanci shi yadda ya dace in ba haka ba to za mu waye gari gaba daya muna zaune mu ne muka cuci kuma mu ake gani muka cutar da wani ko ba haka ba ne so da kan an yi midiya a kiyaye ba kuma a yi ƙarya ba a'a a yi da manufar faɗan gaskiya da kuma isar da saƙonnin gaskiyar labari a wannan midiya ɗin ko mu muka yi kuskure mu faɗa don mu addininmu na adalci ne Allah ta'ala shi samu wanye lafiya don haka tasbahu adan kafira za ku ji cutarwa da yawa sai Allah ya ce wa in tasbiru wa tattaku in kun yi haƙuri kuka yi takawa abubuwa biyu ne na farko haƙuri uku ne ku yi haƙuri akan bin Allah ku yi haƙuri akan nisantar sabon Allah ku yi haƙuri akan abin da Allah zai kaddara muku mai daɗi da marar daɗi wa tattaku kuka yi takawa haƙuri iya da muhimmanci saboda muhimmancinsa malaman adadi suka ce haƙuri ya zo a Qur'ani sau 103 Allah ya ce mana mu yi haƙuri wa tattaku mu yi takawa cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah Allah ya kira shi sau 258 a Qur'ani wa in tasbiru babu abin da ake nasara da su a duniya kamar haƙuri da takawa annabi Yusuf da haƙuri ya yi nasara ya yi haƙuri akan bin Allah yana gidan yari yana wa'azi ya yi haƙuri akan kaddara wadda Allah ya masa aka jefa shi a rijiya ya yi haƙuri wajen nisantar sabon Allah matar sarki ta kira shi da zane ce ba zai aikata ba kaga dukkan hakuri uku yayi sai Allah ya dauka darajar Yusuf don haka wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur wannan yana cikin manyan al'amura shine ba za a yi nasara a kanku ba a rama zakai ba mu misalin aya ko da karshen muhallin shayar ka takaita saboda lokaci
in tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kayduhum shay'a inna allaha bima ya'maluna muhit
wannan ali imran aya ta 120 muhallin shahid anan yace wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmi al-umur 186 can sai yace wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kayduhum shay'a duk in kun yi hakuri kun yi takawai duk abin da suka shirya ba za su yi nasara a kanku ba shine in fa inna zalika min azmi al-umur da shine Allah zai kare ku so mu zo masu hakuri wajen bin Allah mu zo masu takawa idan muka yi wannan duk sharrin da aka nufe mu da shi Allah ta'ala zai kare mu kuma cutarwa aza sai da baki da jiki ba za a iya yi ba shi yasa Allah yace layyadurukum illa aza a Ali Imran aya ta 111 kaga ba za su iya cutar da ku physically ba sai dai bakaken maganganu da jifa da kazafi da batanci amma mu a ka'ida ko an mana ba ma saka sharri da sharri ba zai mu ce waɗanda ba musulmai ba sun mana ƙarya mu baro mu musu bai halatta ba sai dai mu saka musu da alkhairi ban misali da Qur'ani a ramu
wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم
wannan cikin fusila aya ta 34 da 35 ko Allah yace wala tasawi alhasana wala sayyi'a idfa billati hi ahsan me kyau da mai muni ba su zama da dai in an muku mai muni ku ku saka da mai kyau idan wasu sun cutar da mu kar mu cutar da su in sun mana ƙarya kada mu su ƙarya in sun mana badanci kada mu yi mu saka da mai kyau Allah yace wannan yakan maida abokin gaba ya zama masoyi amma sai yace wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadin abin wallahi bai mai iya wannan sai mai hakuri amma ka ƙarya kai alheri wallahi sai mai hakuri ke iya yi Allah ka kara mana hakuri a rayuwar duniya da kuma cikin binka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wallahu ta'ala ala
jazakumullahu khairan